الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والضياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أجمعكم ونوني متار الخير دا البركنا الخميس دار الجمعة والإلات دبيو دوة رمضان هجرة شقبان هلتا النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya dace da 19 da watan 2 watan Fabrairu miladiyar haihuwar Annabi Isa dan nanan Maryam in sahha tarih shekara 2026 miladiya ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma na watan Ramadan na wannan shekara a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na Darul Hadith da yake wannan unguwa ta Tsimitau a babban birnin jihar Tawa a wannan kasa ta mu ta Nijar mai tarin alkhairi da albarka wanda wannan shine darasi na biyu kuma darasi na biyu kana a cikin wannan sura mai tarin alkhairi da albarka suratu Muhammad wanda ajiya mun kwana a aya ta biyu a cikin wannan sura fadin Allah subhanahu wa ta'ala walladhina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum yau za mu tashi aya ta uku da kuma aya ta hudu in Allah ya kaddara arama sai Allah yace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله الناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم
وبنجد سبحانه وتعالى كتوى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم التي ذلك أبن مك أنبتا نأقوبا وكافري تيوى ألا زيت في يد لادر أيكن دسك أيكتان الخير سبود باسد إيماني da kuma abun da muka ambata na masu imani na karkarewar kurakuransu da kuma daidaita al'amarin su a duniya da alkiyama ala ce dalilin haka bi annal ladina kafaru tabu al batila wai suka kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala suka yi inkari da kuma musu nabin Allah subhanahu wa ta'ala ala ce ittabu al batil sun bi abinda ake cewa al batil ni al batil a wannan ayar wasu daga cikin malami suka ce ai ittabu ash-shaytana sun bi shaydan da'awa da tafarki na shaydan Allah ya tsare mu da shi sai Allah ce wa annal ladina amanu su kuma masu imani da suka gaskata Allah da manzansa suka kiyaye dokokin Allah ittabu'ul haqqo min rabbihim sun bi abun da yake na gaskiya daga ubangijin su shine alqur'ani wanda Allah ya sabkarwa manzansa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a wannan ayar Allah ce zalika bi annal ladina amanu kafaru ittabu'ul batila kafirai sun bi albatil malu suka ce me ake nihi da albatil suka ce albatilu huwa ma la sabata lahu abunda bai da gindin zama duk abunda bai samu gindin zama ba to shi ake cewa albatil kuma wala khaira fihi babu alkhairi a cikin sa wannan abun ya zamanto abane da ake kudurtawa a zuci daya ko abunda ake aiwatarwa daga bai biyu ko kuma abunda ake fada da halshe uku ko ma makamancin wannan shi dai albatil sabanin alhaq ne kuma kishiya ce wa alhaq wanda kalimatul batil a qur'ani sai da Allah ya maimaita ta so 34 idan ka dauko tun daga suratul baqara har ka dangane da minal jinnati wan nas Allah ya fadi kalmar albatil da ita da siyar kinta ko ta zo a siga ta mufata fi'ili madi ko mudari ko ta masdar ko ta ismul fa'il ta maimaitu so 34 wanda Allah subhanahu wa ta'ala yana amfani da lafazin albatil da ma'anoni da dama alal aqalli ma lisa ce ma'ana guda biyar ma'ana ta farin shine azza'ilu abinda yake gushewa kalmar albatil tana bada ma'anar azza'il abinda yake gushewa kamar da Allah ya fada a ra'd بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق الله ce ba haka ba muna dora gaskiya akan abun da yake gushewa sai ya murmurde sa ya takorar da shi sai wannan kuma ƙaryar Allah ce fa idza huwa zaq sai ya ruga da gudu baya samun gindin zama ashe duk abun da baya tabbatuwa a wuri Allah ce masa al-batil abu na biyu kalmar albatil tana zawa da ma'anar alharam abinda yake haramun wanda a bakar Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita wannan zancen a daidai aya ta 188 sake cewa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil Allah ce kada ku ci dukiyar junanku a tsakaninku bil batil ta hanyar haramun ashe haram Allah ya ambace ta da albatil kana asrutu tauba Allah ya ce wa ya ayyuhal ladina amanu inna katiran min al ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batili sace wa yasudduna an sabilillah yace ya ku masu imani lalle da yawa daga cikin malamai na Kirista da Yahudawa da kuma masu yawaita bauta a cikin su la ya'kuluna amwalan nas suna cin dukiyar mutane Allah ce bil batili ai bil harami suna cin abun ne ta hanyar haramun bai cancanta su ci ba kana ma'ana ta kuta al batil da al qur'ani yake amfani da shi shine al fasid mummunan abu ko lalan abu a suratul a'raf lokacin da annabi Musa ya biya da mutanen sa suka ce ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alaha muna neman alfarma irin yadda wayancan mutane suke da allan da suke bauta ma na gumaka to mu ma ka taimaka ka kasassaka mana wani gumki da zamu dinga bauta masa sai ce innakum qaumun tajhalun ayta inna haula'i qaum inna haula'i mutabbarun ma hum fi wa batilun ma kanu ya'malu kaga kalma albatil ta maimaitu anan wayancan mutane abu suke akai abu ne wanda yake ba na gaskiya ba sannan kuma mabannata ne abinda suke aiwatarwa na bannar wani Allah bannaci haka kalmar albatil inji malamai suka ce da niyyar banna ta maimaitu a cikin a cikin suratul baqara Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kaduku bata la tubtilu ay la tufsidu kaduku bata abunda kuke yi na sadaka da aikin alkhairi ciyarwa da taimakawa bayin Allah bil manni ta hanyar goranta musu wal adha da kuma ciyarwa ma'ana ta hudu da al batil take zawwa da shi a qur'ani shine الشيء غير المطابق للواقع ابن النبي تاتي بي تفيا ده لوكاتي duk abun da bai zuwa da lokaci to ana kiran shi da albati wanda qur'ani yayi amfani da wannan lafazin da wannan ma'anar a inda Allah ke cewa wa yujadilu alladhina kafaru bil batil liyudhidu bihi al haqq wasu ga zaman to sun kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala suna jayayya da abun da yake bai dace da zamani ba bai dace da lokacin ba don dai kawai su tafi yadda abun da yake gaskiya kana kalmar albatil tana zawwa da ma'anar abun da baya da ƙarshe abun da bila gaya abun da bai da ƙarshe baya da manufa Allah yana faɗa a suratu Swad Allah ya ce wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila sace zalika dhannu alladina kafaru Allah ce wa ma khalaqnas samaa wal ard musu Allah da dai ba mu halici watan samai guda bakwai ba da kuma kasa guda bakwai batilan kawai haka babu wata manufa wai ba mun halici sama da kasa bane kawai ba haka ba mun halici su ne da manufa batilan nan ana nihin ai bila ghaya ba abinda muke nufi da shi ma'ana ta ƙarshe da masu ta ambata cewa al-batil a Qur'ani tana zawwa da shi shine al-kadhib qarya ana amfani da lafazin al-batil da ma'anar qarya kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a haji alati zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil sanide abunda suke Allah subhanahu wa ta'ala wance ne ya huwa al-haq shine abunda yake gaskiya wa anna ma yad'una min duni kuma duk abu suke bauta ma koma bayan Allah huwa al-batil to wannan abun ƙarya ne bai cancanci ya dauki sunan Allah subhanahu wa ta'ala ba wa'inda su ne ma'anonin al-batil guda shida da Qur'ani ya ambata to bisa wannan gabar sai malamai suka tattauna da Allah ce zalika bi anna alladhina taba'u al-batila suka ce to me ake nihi da al-batil a wannan ayar الإمام البغوي عليه رحمة الله تعالى أتكين تفسير سا يكتوى الباطل أنا لهم الشيطان دالت ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وإن كان يا كافري سنبي أبن سنبي الشيطان شيكي كوي تامسو سابن الله سبحانه وتعالى سكريكي سنو وأن الذين آول اتبعوا الحق سيتكما الحق شيني القرآن ميجرما وأن شيني فتور الإمام البغوي الامام القرطبي ده يزو a wannan ayar zalika bi anna alladhina kafaru tabu albatila yace albatil shine ashirku mujaba mun fahimta yace albatil bima'ana ashirk ay kafirai sun bi shirka sun riki abinda yake na shirka wa Allah subhanahu wa ta'ala yace wa anna alladhina amanu tabu alhaq min rabbihim masu imani kuma سورك كديت الله سبحانه وتعالى لتوحيدي الإمام الطبري عليه رحمة الله تعالى ليزو أكونا آير ذلك بأن الذين آمنوا كفروا اتبعوا الباطل سيأتي الباطل هو الشيطان يأتي أبن دعكينه دع الباطل شين الشيطان كافري سم بدعور شيطان سم بكران شيطان سنكما وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم masu imani kuma sun bi abin da yake gaskiya daga ubangijinsu sai ce huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa bihi min an-nuri wal burhan da abin da yazo da shi na haske da kuma hujja al-imam tantawi har yau da yazo akan wannan ayar zalika bi anna alladhina taba'u zalika bi anna alladhina kafaru taba'u al-batila tantawi yake cewa fal muradu bil batil huna al kufur abunda ake nihi da al batil anan shine kafirci yace wa ma tabi'ahu min a'mal al qabiha duk abunda yabi kafircin na mummunan aiki ashe gum imam tantawi alayhi rahmatullahi ta'ala alitafi sa'at al wasit yake cewa a tashi fa'inta in aka da Allah ya ce al-batil anan ittaba'ul batila to ana nihin ai sun abinga sun bi kafirci ne da kuma nau'i na duk ayyukan da ya zamanto mummunan aiki ne sai ce wal muradu bil haqq da kuma abinda ake ni da al-haqqu a wannan ayar da Allah yake cewa wa annal ladina amanu ittaba'ul haqqo min rabbihim sai yake cewa al-haqqu huwa al-imanu wal 'amalus salih imani da Allah subhanahu wa ta'ala da nagartaccen aiki shine shi ake cewa shine ma'anar al-haqq al-imamu ash-shinqiti alayhi rahmatullahi ta'ala da al-imamu ibnu kathir alayhi rahmatullahi ta'ala suke cewa dhalika bi anna alladhina kafaru ittaba'u al-batila kafare sun bi al-batil suka ce ai al-batil huwa az-za'il shine abun da yake gushewa abunda baya tabbatuwa yana gushewa sannan kuma yake cewa wa manittaba al-batila fa amaluhu batil duk wanda ya kuskura ya bi abunda yake gushewa mummunan abu to shi ma aikin da zai aiwatar aiki ne gusashe ma'ana da za a samu kafiri wanda bai yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba ya sai qur'anai ya durrawa masallacin nan garin nan qur'ani kowane masallaci ya tuka shi da qur'ani amma fa bai da imani a karanta qur'anin to shi ba bai da lada saboda shi al-batil ne yana kan batil yana kan batari kafiri ne bai imani ba ladan ba ta tabbatuwa misali na gaba da za a ce ga wani kafiri arni shi ba musulmi bane sai ya shirya iftaru sa'im bude bakin masu azumi ya kawo meshu ya kawo kaji aka kaya na alfarma musulmai su taru a zo a ci wannan abincin to su sun ci sun samu ladar amma shi fa baya da lada saboda shi alada sa tana gushewa ne me dalili saboda bai yi imani da Allah subhanahu wataala wannan shine fatawar al-imam ibn kathir alayhi rahmatullahi ta'ala sai ce wal haqu abinda ake ni da kuma gaskiya ai abinda yake tabbatuwa in kai baya gushewa duk abinda kai na alkhairi to baya gushewa in har kai bisa imani kuma kai bisa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dan Allah yake cewa zalika bi anna alladhina kafaru tabu albatila sai dai su kafirai sun bi abin da yake gushewa sun bi shedan kaga shedan yana gushewa shedan baya tabbatuwa duk abin da shedan zai rada zai nuna maka kabi to shi shedan yana gushewa ya barka kadibi lokacin da aka zo a yaki da shedan ya fito tare da kafirai a yakin badar abin da ya faru da su kawai kallon mala'iku suna sabka yaga mala'iku suna sabka amma fa can bai ta sai inni jarul lakum ina tare da ku zan ba ku gudunmuwa da agaji da duk wani taimako da ake bayarwa malam ana zawwa filin yaki yaga mala'iku suna sabka kawai juyawa baya yace inni arama ma la tarawna ina fa ganin abin da ba ku gani kaga baya tabbatuwa duk abin da zai dora ka akai na ƙarya ne gushewa yake yi ƙarya ne to wannan shine ma'anar abin al-batil gushewa yake shi zai gushe sannan kuma duk abin da zaka yi koda kai aikin kware akai baka samu lada amma masu imani kuma abinda za su aiwatar abane tabbatacce idan mutun ya karanta qur'ani yana da imani zai samu ladan wannan in mutun ya azumi zai samu lada idan mutun ya kai ziyara asibiti zai samu lada kawa dan uwanka mamushi akwai lada ka ciyar da iyalinka akwai lada amma duk abinda arne zai yi na baiwa iyalinsa abinci da kula da education kin yaransa tarbiyyar su da tufatar da su da duk wani abu da ake na rayuwa ya fai ne a iska a banza babu lada akai saboda mi bai yi ba abu akan tsarin da Allah subhanahu wataala ya ambata sai Allah yake cewa kadhalika yadribu Allahu lin-nasi amsalahum kamar dai haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake buga mu mutane misalai irin yadda Allah ya yi bayanin cewa masu imani idan suka aikata aikin kwarai to lada su tana tabbatuwa kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana sakin ka musu kuma yana sanya wannan aikin alkhairi ya zamanto silar goge sharri da suka aiwatar domin innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at a wannan tsarin shari'a kawai ke da wannan tsarin idan mutun ya aikata mummunan aiki sai ya zo da kuma ya aikata aikin kwarai to aikin kwarai yana tafiyar da lalan aiki duk abinda mutun zashi na sharri na sabon Allah idan yayi aikin alkhairi wallahi sabon yana tafiya Allah yana goge shi misali yazo a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah yana cewa idan mutun ya yayi arwalla fa ahsana wudu'ahu ya kyautata arwallarsa ya kama hanya zai zo masallaci to duk taki daya Allah yana karkare masa zunubi 10 ana rubuta masa lada guda 10 kuma a daga darajarsa duk taki daya idan mutun yayi arwalla daga gidansa ya kawo hanya zai je masallaci duk taki daya za a karkare masa zunubi duk taki daya za a rubuta masa lada kuma duk taki zai ƙara kusanci wa Allah subhanahu wataala jama'a mun fahimci wannan kana kuma idan yazo masallaci yayi sallah sai ya zauna yana jiran wata sallah da za ta zo nan gaba ta farilla to za a rubuta masa ladar cikin sallah yake kaga wannan alkhairi ne ko ya tabbatar da an karkare mutum kurakuransa wani hadisi annabi yake cewa idan mutum yayi arwalla ya kyautata arwallarsa sai ya tashi yayi raka'a guda biyu la yuhaddisu fihi ma nafsuhu lokacin da yayi wa'annan arwallar bai yi waswasi a zuciyarsa ba bai yi tunanin duniya ba ba abin da ya zo masa na rayuwa abin da yake tunawa kawai Allah subhanahu wataala ko to idan yayi raka'a guda biyu gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk abin da ya gabatar na zunubi Allah ya gafarta masa kaga innal hasanat yuzhibun as-sayyi'at aikin alkhairi yana gusar da zunubin da mutun ya aiwatar yasa Allah subhanahu wataala sanya in mutun yayi manyan ayyuka to suna tafiyar da kananan ayyuka abinda akwai laifin da Allah bai yafe wa mutum sai yayi istighfari akwai lokacin laifin da kuma sai mutum yayi irin sallar dare amma irin kananun laifi to ayyuka na alkhairi na tafiyar da su koda mutum bai yi istighfari ba wannan aya ta tabbatar da wannan Allah ce kazalika kamar dai haka ne da Allah ya mutane bayanin sakamakon kafirai da kuma sakamakon masu imani Allah yake bayyana wa mutane matafiyar ayyukan mutane in kai aikin alkhairi to Allah na taskace maka shi in kuma kai sharri to wannan sharrin shi ma baya gushewa jama'a mun fahimta aikin alkhairi in ka aikata Allah na tanada maka shi shi sai Allah yake cewa ahsahu Allah wa nasuhu Allah ya taskace aikin amma sun manta a hadisul qudsi Allah yake cewa innama hiya a'malukum uhsiha lakum ayyukan ku ne ina kilge muku ita ina taskace muku ita sai faman wajada khairan فليحمد الله دو وان يطرد دا الخير اغبن الله تيوى الله سبحانه وتعالى غوديا الامام الزمخشري عليه رحمة الله تعالى اقضش وانن آي ركي تيوى تو ايناني الله يبقى مثال انا دا الله تي كذلك يضرب الله للناس امثالهم كمر بيهاك الله يكي بقى متاني مثال تو وان مثالي ني الله يبقى وانن آي سيشي زمخشري يكي تيوى yace ba shakka Allah ya buga misali a wannan ayar ta hanyar Allah ya fadi ja'alat tiba'ul batil mathalan li'amali al-kuffar Allah ya sanya biyar abun da yake ƙarya misalin aikin kafirai ne misalin kuma biyar gaskiya kuma aiki ne na masu misali na masu aikata aikin alkhairi ma'ana Allah subhanahu wataala misalin da yake bugawa a wannan ayar dan mu lura shine cewa idan mutun ya bi abun da yake ƙarya to wannan kwatankwacin aikin kafirai ne dabi'a ce da yanayin kafirai suna biyar abun da yake ƙarya to ni da kai an kawo mana misalin ne saboda kada mu bi abun da yake agushewa kuma na ƙaryan saboda in muka aiwatar to ladar mu a wajen Allah ba ta tabbatuwa kun gane wannan kana kuma ana son mu aikata aikin alkhairi muyi aiki na imani aiki na gaskiya mu bi gaskiya bin gaskiya na sanya aikin mutun ya tabbatu har a wajen Allah subhanahu wataala suka ce to kuma abu na gaba karkashin wannan ayar ba shakka inji al-imam al-qashri yake cewa wa yakunu tibahul haqq bi muwafaqati sunnah yaushe ake ce mutun ya bi gaskiya yace mutun na biyar gaskiya ne idan ya bi sunnar annabi muhammad duk abin da zaka yi inde ba biyar sunnar annabi ce to ba gaskiya bane ana son ya zamanto cikin koma miye to sunnar annabi ce gaba zaka yi sallah to ka bi sunnar annabi cikin sallah in annabi ya zo sallah da me yake farawa da istighfari yake farawa kuma da iqama yake farawa idan yayi kabbar harama me yake karantawa idan yayi ruku'i me yake karantawa in yayi sujuda me yake karantawa in ya ira da sallar me yake karantawa to duk abun da zaka yi na ibada ya tabbata cewa wannan abun ka dauko ne daga makarantar Annabi Muhammad in ko ba a makarantar manzon Allah ba ka dauko to da kai da wanda ba su ba watan matsayin kuri a wajen Allah sai ce wari'ayati huquqillahi da kuma kula da haƙin Allah a ciki me haƙin Allah cikin aikin alkhairi cikin bin gaskiya shine ka nufi Allah da wannan abun haƙin Allah a cikin aikin alkhairi shine nufin Allah a cikin wannan al'amarin duk abin da zaka yi na alkhairi to idan mun to kana yi ne khalisan li wajhillahi alkarim zaka yi ne dan neman yardar Allah sallah zaka yi kai dan Allah zaka yi azumi kai dan Allah zaka fitar da zakka kai dan Allah zaka yi sadaka kai dan Allah zaka yi iftaru sa'im kai dan Allah zaka karanta qur'ani kai dan Allah duk abin da zaka yi kai dan Allah rishin yin aiki ba dan Allah ba mutum bai gane bai da wayo malam sai an je gaban Allah duk wanda yayi aikin ibada ba dan Allah ba wallahi thumma tallahi in aka je gaban Allah zai dana san da bata da amfani ya zo a hadisin al-Imam Ahmad alaihi rahmatullahi ta'ala cewa Allah subhanahu wa ta'ala idan aka ida da hisab aka tashi kiyama zai kira mutane guda uku wanda su ne mutanen farko a jahannama Allah ya tsare mu na farin Allah zai tambaye zai kira malamin addini hamilul qur'an wanda Allah ya bayyana qur'ani gangarau Allah ya tambaye sa ka tunani Allah zai ce da shi tunan ni'imar da ni Allah ne maka sai ya ce wa Allah tabbas Allah ka yi min ni'ima a duniya wace ni'ima ce ya ce wa Allah a cikin al'umma ana saurare na mutane na jin dadin karatu na sannan kuma kaza duk ya faɗi irin abin da Allah ya masa na al'umma a duniya sai Allah ya tabbaye sa to dan wa kai sai ya ce ma Allah Allah mai ne danka dan kalmar ka ta zaman tuwa a sama sai Allah ce kazabta ƙarya kake yi kai ne dan a ce wani akwai dadin sauti wani ya iya bayani wani ya iya kaza wani ya iya kaza wani kaza da kaza da kaza kuma an riga an fada sai Allah ce mala'iku ku kama su kai sa jahannama Allah ya tsare mu kuma sai su kama su kai shi jahannama sai Allah ya sa a kira mai kudi ce mai kudi ya zo gaban Allah kuma dole fa mutum ya halarci kotun Allah fa duk matsayinka a duniya in aka je Allah ya ce a kira ka wallahi baka cewa Allah baka zuwa duk abin da ka taka a duniya ba wannan ba duniya bane za a kai maka ƙara za a kai ƙararka sai dai ka ga lauya ya halarta a kotu ko to gaban Allah babu wanda zai maka lauya kowa shine lauyan kansa gaban Allah kowa shine lauyan kansa malam ga alhaji gaban Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wa alhaji ka nema da Allah ya maka ce tabbas Allah ka min ni'ima ka bani dukiya al'umma sun so ni mun aka abubuwa da dama ga suna ya fada wa Allah abin da aka yi sai Allah ya ce to dan wa kai ce Allah mai ne dan neman yardaka ce ƙarya kake yi ka ne dan a ce alhaji wani kaza kuma tun duniya an riga an fada da ka baka da ladar abin da ka aikata Allah ya ce mala'iku ku kama su kai sa jahannama Allah ya tsare mu na uku sai a kira al-mujahid mutum mai karfi wanda ya je wajen yaki aka shi a can Allah ya ce masa wani ta nema da Allah ya maka sai ya ce tabbas Allah ka min nema ta karfi da jarinta mun yi ta mun gwabza da abokan gaba an yi kaza an yi kaza ce na je an yi to dan wa aka yi ce Allah mu yi ne dan neman yarda Allah ya ce kazabta ƙarya kake yi ka ne dan a ce wani abun nan ne jarumi ne kuma tuntun an riga an fada Allah ya ce wa mala'iku kama su kai sa jahannama Allah ya tsare mu wa'annan su ne mutanen farko da Allah zai fara kai jahannama idan muka duba in jima da bai miye matsalar tafi su jahannama duk da sun yi aikin alkhairi shine abinda suka yi na alkhairin ba dan Allah aka yi ba abinda aka yi na alkhairin ba Allah aka nufa ba to duk abinda zamu yi mu dinga sanya Allah gaba cikin al'amarin mu sannan kuma wa isari wa ridahu ka dinga yin aikin da Allah ya ka fifita yardar Allah akan yardarka ko da ko kai ba za ka ji dadi ba in har zai birge Allah in har Allah yana son sa to ka yarda da wannan abun ka ji kana son sa kana kuma wal qiyam bi ta'ati da kuma yi ma Allah da'a sannan kuma wa yakunu tiba'ul batil bi yake biyar ƙarya a duniya suka ce shine bittiba'i bil ibtida ta hanyar kirkira bid'a mutun ya kirkiro su ababe ya sanya cikin addini wal amalu bil hawa ko wal amalu bil hawa da kuma aiki da son zuciya idan mutun ya bi son zuciyarsa ya bi abinda yake ba shari'a ba akai yana ganin dacewar abin ba fa annabi bane ya bashi oke a musulunci sai a abu kaza ne ai ya dace kana kuma ya fifita rabin da zai samu a duniya da kuma biyar sabon Allah to ya bi abin da ake cewa al-batil Allah ya tsare mu da shi to fa'ida ta bi inji malamai anan suka ce idan kaga Allah ya kawo misali a Qur'ani duk wani misali da Allah zai buga to Allah yana kawo misali ne litawdihi dan Allah ya fayyace wani al'amari Allah bai taba buga misali ba a Qur'ani Allah ce ya ayyuhal nasu duriba matlun fastami'u la ya ku mutane Allah yana buga muku misali Allah ce ku saurara masa Allah yana buga misali Allah ce kuma kowa ya bude kunneye ji innal ladina tad'una min dunillahi lam yakhluqu dhubaba abun wake bautawa koma bayan Allah gumaka da ake bautawa da masu yin layin da wacece Allah ce lam yakhluqu dhubaban wala wajtama'u la ba fasti ba za su iya halittar kuje ba musu kuje ko to Allah ce ba za su iya halittar kuje ba ko da ko sun hadu sun ba da gudunmuwa kimiya da fasaha an tattara ta huri daya dan dai a kawo yadda za a halitta kuje Allah ce wallahi ba za su iya ba wala wajtama'u la ko da sun hadu kansa sai ta kuma wa in yasulbuhum dhubabu shay'an da za a ce shi wannan kujen yaje ya kwato wani abu a jikin wayancin abu wayancin ababe da kuke motawa to ba sa iya zuwa su amso wannan abun to anan misalin da Allah ya amince ta duriba lahu duriba maslun fastami'u la suka ce kalmar zubabu da Allah ya kawo akwai kusa yadribullahu linnasi amsalahum kamar haka Allah yake bugawa mutane misali ba shakka akwai abun doka a ciki shine mi ababe kamar haka mutun ya zamanto kokarin aikata aikin alkhairi kuma yayin Allah ka zamanto mai kokarin aikin alkhairi saboda aikin alkhairi na tabbatuwa kuma zinib al-sharri in ka aiwatar yana tabb Allah bai goge shi amma ka zamanto kai alkhairin da imani kuma bisa sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah ya datar da mu kadhalika yadribullahu lin-nasi amsalahum sai Allah ya ci aya ta gaba
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم
الله يقول فإذا لقيتم الذين كفروا idan kuka haɗu da wayar suka zamanto sun kafirta alladhina kafaru ana rihim mushrikai masu musun Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba su yi imani da Allah ba masu bautar wani Allah tare da Allah to Allah ce fa idza laqaitumul ladina kafaru idan kuka haɗu da kafirai a filin yaki a hurin gwabzawa Allah ce fadarbar riqab to ku yi kokari wacan wajen yakar su ta hanyar bugu ko buga wuyoyin su shi ma'ana fadarbar riqab ku dinga bugo wuyoyin kafirai kuna kashiye su kalma fadarbar riqab da Allah ya fada ana nin ai faqtuluhum ku kashe su wannan ayar inji malamai suka ce tana nuna ko tana karantarwa tana zaburarda musulmai akan kashe kafirai ba a yarda ba a daga wa kafiri kafa shi yasa musulunci shari'a ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah ya sanya bai halitta a zubda jinin musulmi idan mutum ya musulunta yace ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala to haramun ne zubda jinin sai in ya bugu da uku abu na farin shiri annafsu bin nafs idan mutun ya kashe a kashe samun fahimta dai kenan duk wanda ya kashe rayuwa da gangan a musulunci hukunci sa kisa ne nabiyu athayibu zani mutum mai aure ko wanda ya taba yin aure mutum ne aure sai ya rabu da matarsa ko da rana dai ce suka yi sai ya rabu da ita ko kuma a'a yana da matar suna zaune da ita sai yayin zina a shari'a hukuncin kisa ne a kansa ko da ko ya tuba za a kashe sa na uku al-mufariqu lil jama'a wanda ya bar al'ummar annabi wanda ya ridda yace shi fa musulunci ya bari daga yau ya kwaye shaida ba shi ba musulunci ba musulunci ba shi to za a nemi ya tuba idan ya kiya to za a kashe sa to amma kafarai wani bas musulunta ba a koda yaushe Allah ya bada damar a yake su a koda yaushe Allah ya bada damar a yake su shi da Allah ya tsafa idza laqitumul ladina kafaru idan kuka hadu da wasu zaman to kafarai mushrikai arnawa fa darbar riqabi ku bugi wayoyinsu ta hanyar kisa ku kashe su me yasa Allah ya amfani da kalmar fa darbar riqabi bai ce faqtuluhum ba kawai masaka ce ba shakka in ji al-imam al-qurtubi ce li anna fil ibarati bi darbir riqabi min al-ghilzati wash-shidda ma laysa fil qatl saboda a cikin wuya buga a wuya bugu a bugi wuyan mutun akwai tsanantawa kuma akwai tsauri akan cewa a kashe idan aka ce a kashe mutum to ana iya sa masa fazon ya mutu ko ana iya kawai wuya za a soke masa ko a buge masa madiga ko wani huri da ake bugawa ya mutu to amma sai Allah ya amfani da bare kisan ma na wulakanci na kaskanci shine a sa takobai a buge mutum shine ma na fadarbar riqab suka ce shi yasa Allah ya amfani da wannan kalmar salati hatta idza askhantumuhum ku ci gaba da yakar kafirin kuna kashe su har zuwa lokacin da kuka yi galaba akan su kalmar askhantumuhum kuka ci galaba akan su suka ce jarahtumu kuka illata su kuka yi musu rauni ku dinga yakar kafirai ko har ku kashe mafi adadi mai yawa daga cikin kafirai to idan kuka kashe adadi mai yawa kuka kashe su kuka yi galaba akan su to fashuddul wathaqa Allah ce fashuddul wathaqa wa'ancin suka mika wuyar suka yi saura ba ku kasa ba to ku kamo su ku daure su kuma wajen daurin ayi musu daurin huhun goro mun fahimta ayi musu daurin huhun goro a daure su da kyau saboda kad a samu wani ya gudu ko ya tsere ko kuma wani abu makamancin wannan salati fa imma mannan ba'du wa imma fida'a idan aka rike su aka dawo daga yakin kuma to ga yadda za ku yi da su wa'annan fursunonin yakin da aka ciyo a wajen yaki Allah ta fa imma mannan ba'd ko dai ku yi musu alfarma ku sake su haka dan ba tare da biduni iwad basu ka komai ba basu bada komai ba ku sake su tafiye su an ciyo su da yaki an zo da su a daure a sa musu igiyoyi a daure su saboda a nuna musulunci shine gaba ba wani abu sama da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafire da kafici ba su da gindin zama a duniya to sallah ce fashuddul wathaqa a daure su da kyawu to fa imma mannan ba'd in an dawo kuma to ga yadda za ku yi da su ya za ku yi da su sallah ce ko ku sake su haka nan ba tare da sun biye wani alawus ba basu bada komai ba wa imma fida'a ko kuma kowanne a sa masa kuɗi ya fanshi kansa jama'a mun fahimta ko kowanne a sa masa kuɗi ya fanshi kansa ko kuma a'a ku rike su a matsayin bayu kawai a raba su a ce kai aran magana ka ni ganawa malam jabilu shi ma gana sa kowa a bashi nashi shine a raba kaga nan musulunci ya baiwa musulmai dama game da fursunonin yaki da aka kamo ya za a yi da su to sai annabi Allah ya faɗi da za a yi da su na farin ko a sake su biduni muqabil biduni iwat kamar da aka zo a yakin badar a rama sai da aka kamo kafiri bayan kafiri kusan kafiri guda 70 arne bayan arne guda 70 aka zo da su gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin fursunonin yaki to da yake annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce su dinga shura ta sahaba wa amruhum shura bainahum to sai tare sahabbai yake tambaye su ya za a yi da su ya kuke ganin za a yi da su Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda yace shi nashi fa inta shine kowa kowa a bashi ɗan uwa ne ya taya kashe su tuna dai sun ance sun kiya ko tuna sun kai taurin kai to kowanne a bashi dangin sa ya taya da shi kawai ya fille mai kai ni a bani nawa na jiddin na tura su kiyama Abubakar kai ma a baka naka annabi kai ma a baka naka Abubakar yake cewa ni manzo Allah ga tawa fa inta ni kuma ina ganin kawai a sake su ina ganin kawai a sake su to a ƙarshe abin da ya faru shine sai aka sanya diyya kowanne aka sanya masa ya kawo fidiya ya fashe kansa wanda cikin waɗannan mutanen da aka kamo a wannan yaƙin akwai surukin annabi Muhammad mijin Zainab diyar shugaban halitta a lokacin bai musulunta ba an zo da shi a matsayin fursunan yaƙi kasan tsakanin mata da miji malam sai Allah Zainab diyar shugaban halitta ce babu aure tsakanin musulmi da kafiri shi bai musulunta ba ta musulunta tana ta biyo babanta ta yi hijira da aka zo da mijinta a matsayin fursunan yaƙi ranar lokacin da za a kai ta ɗakin miji mamarta wace ce mamarta Khadija radiyallahu anha wa ardaha Allah ya kara mata yarda in kana jin uwar gida mai capacity to wannan ita ce matar da har ta bar duniya mijinta bai taɓa tunanin ya kara mata aure ba ma'aikin Allah fa aka ce idan ya tuna Khadija to sai ya dauko rago sai ya sa a kamo rago ko wani tinkiya ko dan dabba a gida sai a yanka mata na ganin za a sha jin miya a gida sai ya ce aje a kai wa abokan Khadija wani lokacin fa yana zaune da sahabbai fa cikin jama'a idan kaurar Khadija ta biyo ko wasu abokan Khadija suka biyo to manzon Allah sai ya mike tsaye gaida su saboda ihtiramin li Khadija idan aka zauna a gida da matansa ana fira manzon Allah sai dinga dauko labarin Khadija yana cewa Khadija kaza Khadija kaza Aisha take tawtaran annabi ya dauko maganar Khadija sai naji abu bai min dadi ba sai kishi ya kama ni ce ya annabin Allah miya matsalar kana tsohuwar matar da ta riga ta mutu Allah ya baka sabbi yara kanana ce wallahi ma baddana Allahu khairan minha ce na rantsa muku da Allah Allah bai bani tafi da Khadija wani tafi Khadija ba ce dukkan dinku nan dai ku a dai zauna amma zaman Khadija ko malam baka wacce yace ta so ne lokacin da kowa ya ki ni ta taimaka min lokacin da kowa ya hana min kuma Allah ya azurta ni a yarda daga ita Khadija shi yasa wani suke mata wani kirari uwar gida sarautar mata uwar gida kaunar mai gida dan turmin tsakar gida shalugudan mahasada Allah ya kara mata yarda lokacin da za ta aure da diyarta Zainab sai ta bata sarka to wannan sarkar sai Zainab ta cire ta ta cire wannan sarkar ta tura wa manzon Allah tace tana fansar mijinta da aka kawo a wajen yaki da aka kawo sarkar Khadija a gaban manzon Allah annabi ya ga sarkar matarsa ana bayarwa dan a fanshi wani sai manzon Allah ya ce wa sahabbansa kun gane wannan sarkar ce sarkar Khadija ce yanzu za ku karba ko a mayar wa Zainab kayanta za ku karba ko a mai mazaina ba kayanta karshe sakarsa aka yi kaga fa in ma mannan kenan ko an masa alfarma an sake sa ba tare da muqabil ba sai Allah ce wa in ma fidaa ko kuma mutun ya bada wani abu a fanshe shi shine a sa mutun kudi a ce zaka biye kaza ko kuma a'a a sa ka kakanta da mutane ayi wani a baka wani aiki cikin al'umma kamar da aka yi musu daga cikin kafirai aka sa su karantar da yaran musulmai ilimin boko a zamanin manzon Allah da aka mu a matsayin fursunin yaki ko kuma a'a in babu bukatar haka Allah ya ce kuma abana ku shine za a raba su a raba a matsayin ganima su zaman to bayu irin yadda aka yi a ghazwatul badr al-mustalaq da aka kamo diyar sarkin garin wanda ake cewa juwairiya aka raba ba'a aka raba ta aka raba su a matsayin bayi to sai wanda aka baiwa sai ga bai da bukatar mace shi kudi yake so ka san kowa da inda Allah ya jarrabe shi akwai wanda shi ba inda ga kudi to matsalar ta gari wani kuma inda yana ganin mata to duk girman ka sa karuwa yake yi duk girman ka sa karuwa yake yi to shi kawai kudi ne ga magare sa bai da bukatar mace kawai yake mata ta je ta kawo kudi ta fashi kansa ka tafi ta fashi kanta isa mata kudi sai ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa ya rasulullah babana shine sarkin gari kaza da aka ji aka yaki ina son karanta min kudi ina son karanta min kudi na biya wanda ya nike a hannunsa a matsayin baiwa inna koma garin zan ƙara maka abin da ka bayar zan mayar maka har da ƙari sai manzon Allah ya ji labari mai kayatarwa shine cewa babanta sarki ne to bari a yi amfani da matsayin gidansu dan ayi da'awa ayi ma Allah aiki bari a yi amfani da matsayin gidan da'awa Allah aiki sai ce a bai da bukatar kudinta da kuma mulkin gidansu abin da yake da bukata shine zai aure ta in tana so bai ci din dai tana son zai aure ta sadakin ta kuma shine in tadda ita zai ba wancan kudin da ya nema sai ta zama to mallakin sa ce ta yarda aka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin mijinta babanta sai ya ji labari sai ya zo garin Madina da raƙun ma dauke da kaya arziki mai dimbin yawa kasan ya ga ce sarki fa a da to sarkin sarki ne malam eh sarkin sarki ne shugaba ne na kabila guda daya malam sai ya zo da mutane da kuma kudi yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bada abin da kake da bukata na yankan ka yanka duk abin da kake da bukata zan baka dan kamar mun da diyata annabi ya ce masa bai da bukatar komai a gunsa ba dukiya bace gaban su manzon Allah yi wa Allah aiki ne a samu yardar Allah ne ya za a yi yace abu ne mai sauki idan ta yarda zata koma ta bika to na a yarda na yafe duk abin da nayi in kuma ta yarda za ta zuwa da to kuma za ka haƙura ya ce ba matsala a kira ta wannan ba ta ce babanta ne to babanki ya zo zai fanshe ki ya ba da kuɗi ki koma garinku in aminta da haka ta ce haba ni da gidan annabi mutuka raba takalmin kaza ba abin da zai fita da ni gidan manzon Allah armin sai ya tabbatu kaga ta zama matar manzon Allah ko to bisa hakan duk sahabban da aka ba su kyautar bayi a wannan dangin ko sai suka rubu da shi suka inta su suka inta dangin sarkunnan waye sarkunnan manzon Allah ne ko to kaga ba za ka zauna a gidanka ba surkin annabi na maka hidima a gidanka sai kuwa ce ya ita da babansa jin dadin haka sai ya sanya wancan sarkin babanta sai ya tattaro duk garin gaba da duka kowa kaf aka zo garin Madina wajen annabi Muhammad suka ce sun zo ne da abu guda daya kasu Madina shine ashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu annaka rasulullah kowa ya musulunta kaga hikima kenan ko to shine wa imma fida'a ko sai la yato hatta tad'a alharbu awzaraha to a ci gaba da yakar kafirai ana kashe su har zuwa lokacin da yaki ya kare har a tsare yaki malami suka ce hatta tad'a alharbu awzaraha eh hatta tad'a alharbu awzaraha suka ce sun yi sabani a nan akan ma'ana guda uku manya ma'ana ta farin shine ku ci gaba da yakar kafirai ana yakar mushrikai arnawa har zuwa lokacin da ku musulmai kuka aje kayan yakin ku yaki ya kare kenan fatawa ta farin ma'ana ta biyu shine har zuwa lokacin da su kafirai suka musulunta aka waye gari a duniya babu wani kafiri sannan kuma ku ci gaba da yaƙa su kuna yin shahada don ku samu dacewa da gidan aljanna ma'ana ta uku hatta tad'a alharbu awzaraha a ci gaba da yaƙar kafirai har zuwa saukar annabi Isa alaihi salatu wassalam domin idan annabi Isa ya zo a duniya in ya sauka to duk wani arni a duniya sai ya barta duk wani arne sai ya kashe sa to a ci gaba da zubda jinin kafirai har zuwa lokacin da annabi Isa zai dawo duniya. Sai dai al-Imam at-Tantawi yake cewa alaihi rahmatullahi ta'ala, yace al-aqrabu lis-sawab, abun da fi kusa da daidai a cikin maganganun malamai shine a ci gaba da yayi kashe kafirai har zuwa lokacin da aka aje makamai. Kaga ashe tsakanin mu da kafirai yaki ne, babu sassautawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Al-Imam Shinqiti alaihi rahmatullahi ta'ala a karkashin wannan ayar a tafsirin sa Adwaul Bayan yake cewa wannan ayar ta fa idza laqitumul ladina kafaru fa darbar riqabi hatta idza askhantumuhum fashuddul wathaqa fa imma mannan ba'du wa imma fida'a hatta tada'al harbu awzaraha. Yace babban jigo ce a cikin alqur'ani akan wajibcin yaƙar kafirai, kuma ba ita kadai bace take karantar da a yaƙi kafirai kada a gada musu kafa. Yake cewa al-anfali Allah ma ya ambaci wannan, Allah ce ma kana lin nabiyyin ayyakun lahu asra hatta tusghina fil ard. Kaga har sai an raunar da su, a raunar da kafirai a ta yaƙar su har a raunar da su ya zamanto an karya lagun kafirai. Haka a toba Allah yake cewa faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum, ku yaqi ku kashe duk mushrikin da gansa. Shi yasa tsakanin musulmi da mushriki babu alaka, eh babu wani abu da za ko mutunya musulunta ne ku kuma a kashe sa, eh ko ka bi Allah ko kuma ka bar kasa, kawai shikenan. Amma bi in ba zimmiyun ba, akwai zimmi shine wanda zai zo ba musulmi ba a kasa ta musulmai, amma kuma ya dinga biyan alawus, ya dinga biyan takis ta kasa, kuma sai a bashi aminci, kuma da sharadin ba zai yaki musulmai ba, ba zai bada gudunmuwa a yaki musulmai ba, ba za a samu ransayen musulmi ba dan a kashe su. To in ya aminta da wannan sharadin, kuma duk shekara ko duk wata zai dinga biyan alawus, to sai a ce ya yarda, an yarda ya zauna a haka. Amma in ba haka ba, to mushrikai ba a aminci da su, saboda zama da mushrikai malam yana jayo illoli da dama. Shi yasa babban abin da ya kamata malamai su maida ma hankali a kasar nan, ko wallahi ba rikicin ma social media shine karantar da mutane tauhidi. Har yanzu fa mutane ba san waye Allah ba, eh har yanzu ba san waye Allah ba. Yanzu ka dibi abin ban mamaki da dalibai ilimi da malamai, mutum ne zai zo fa ya tara al'umma yana rududu da wasu mutane daban akan abin da wala Allah wannan mas'alar ba wata mas'ala bace ma mai girma a cikin addini. Amma da zaka tara majalisinsa mutum cikin mutum 100, ka tambaye su farillan sallah, to da kira a samu mutum 10 cikin 100 masu maka bayani, wai wanda ke da wannan matsalar gaban sa shi yake mu mai da raddi abun yi a gaban sa. Wanda ke da al'umar ba su iya sallah ba, shine zai damu da mai da raddi. Karantar da mutane addini yafi matukar muhimmanci akan duk abu da zaka yi a rayuwa. Su san waye Allah, ayya bautar Allah shi da mafi girman al'amari a duniya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da shekara 10 da'awa ake yi. Malam ka dibi girman karantarwa fa da nuna wa mutane Allah, ba fa farlanta yin yaki ba sai a shekara ta bi bayan manzon Allah ya hijira. Sai da kusa shekara 14 ana addini. Shekara 14 ana addini, kana Allah ya bada dama wa musulmai su yaki kafirai. Farkon su ake su san waye Allah, zuciyar ta gyaru. Matsalar idan zuciyar ba ta gyaru ba, duk abin da za a dora sama aikin banza ne. A fara gyara zukatar mutane su san tauhidi, su san waye Allah. A dinga sabkar wa mutane littafan tauhidi, ko tauhidi ba na sama sama ba, a ce man rabbuka ce Allahu, eh ba shi waye to Allah ba a sani ba, ba shi bane karatun tsantsan tsagoran karatun ya kamata a karanta da mutane. To Allah yake cewa hatta tada al-harbu awzaraha, kana haka a cikin al-anfal Allah yake cewa fadribu fawqa al-a'naq wadribu minhum kulla banan, ku bugi ku dinga datsar wuyoyin kafirai in an ji kada sassauta musu, saboda babu wani abun sassauta tsakanin musulmi da kafiri. Abun da zai hada ka da mutane shine kawai su shaida babin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala. Allah fi zalika walau ai wannan abun da bayanin da Allah yi, walau sha Allahu lan tasara bihum, da Allah ya ga dama to da Allah da kansa ya doki mataki akan kafirai da Allah bai wajabtawa masu imani ba su yi kafirai inda Allah ya ga dama a cikin ganin damar Allah ba fa Allah sun gagare shi bane yace ku ku yake su a'a akwai wata hikima cikin yakin da Allah ya ga dama da shi Allah da kansa sai ya kashe su kawai eh Allah ya isa ya kare duk wani kafiri a duniyar nan ta hanyar shakar iska sai Allah ya kashe duk wanda ya ga dama haka dai ko ba ka bane ta ruwan sha sai Allah ya kashe duk wanda ya ga dama to amma Allah ce walau sha Allah lan tasara minhum walau ya sha Allah lan tasara minhum da Allah ya ga dama to da Allah ya ci nasara akan su ya kama su da azaba amma akwai hikima walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din sai dai Allah haka dai dan ya jarrabi sashin ku da sashi Allah ya haka dai dan ya gwada imanin mutane alif lam in ji Allah ce hasiban nasu an yi turaku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun a kullun Allah yana son ya jarraba mutane jarrabawar Allah ga bayinsa din guda biyu ne ko Allah ya nuna masu yi da gaske dan Allah ya nuna mu duniya wa'annan fa da gaske suke yi ko kuma Allah ya nuna mutane makarata a gano su wani fa surutun banza suke yi to kullun damun jarabawa in ta samu mai imani dayan biyu ne mai imani idan Allah ya jarrabe shi to sai yayi hakuri bisa jarabawar da Allah ya jarrabe shi akai sai zai masa alkhairi a duniya mun fahimci wannan in Allah ya jarrabi mutum in har akwai imani a zuciyarsa wallahi yana ƙara imani ne yana wannan jarabawar tana ƙara masa imani bari in bari misali guda daya alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum jarabawa ce Allah da sabon manzon Allah da shi sai Allah ce suka ce fakhshawhum ko fazadahum imana mai imani kullun in ya jarabawa imani karuwa yake yi saboda yana ƙara hararo girman Allah yana ƙarewa Allah godiya misallan birjik a Qur'ani ba sa misaltuwa mu bar wannan jumlar walau ya sha'u Allah lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din zuwa gobe in Allah ya kaddara abin da muka fara zamto gaskiya Allah ya ba mu lada kurakuri Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna wa bi hadha alqadari kifaya wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh